Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana da wannan daren Litini 13 ga watan Agustan shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardiniya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakuma Kiri ne tare da Hausa dan mai soro. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Bayan labarai, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bullo da wani sabon shirin tallafawa masu karamar sana'a da lamuni da ba kuɗin ruwa, kama daga naira 10,000 zuwa 50,000. Kuma akan wannan batu ne zamu nemi zamu so mu ba ku dama ku kira ku ba da ra'ayinku. Ko me ya bambanta wannan shirin da N Power da aka yi a baya, kuma ta yaya wannan shirin zai amfani talakan Najeriya. Kamar kullun lambar mu su ne wato 2025655 sai a ƙara alamar tarawa a ƙara ɗaya kana a jero lambobin. Muna kuma dauke da labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jamhuriyar Kamaru sun bayyana kame sojoji 7 da ake zargi da yi wa mata da yara kisan gilla a shekarar 2016 a lokacin da suke yakar kungiyar ta'addar Boko Haram. Hukumar Kwato 'Yancin Bil'adama ta Amnesty International ta ce kamen da aka yi ci gaba ne, amma ta bayyana cewa dole a yi bincike mai zurfi kan kisan gillan da sojojin Kamarun suka yi. Ilaya Alarozi mai bincike ne a hukumar Kwato 'Yancin Bil'adama a yankin Tafkin Chadi.
The opening of investigation and arrests announced by the Cameroonian Minister of Communication appear to be a welcome step.
Take so mu bincike da kuma kamen da ministan sadarwar Jamhuriyar Kamaru ya sanar mataki ne mai kyau. Sai dai tilas ne gwamnati ta nuna cewa da gaske take akan binciken waɗannan laifuka. Muna kuma da yakinin cewa idan har ana so a dauki wannan binciken da gaske, to tilas ne a bincika a ko irin hakan ta faru a lokutan baya. Mai magana da yawun gwamnati Isa Ciroma ya ce an kama sojojin 7 ne a makon da ya gabata da laifin kashe mata 2 da yara 2 da ake zargin sun taimakawa 'yan ta'addar Boko Haram. Lamura sun tsaya cak a kasar Zimbabwe yayin da aka dakatar da rantsar da shugaban kasa sakamakon kalubalantar zaben da aka gudanar ranar 30 ga watan Yuli da 'yan adawa suka yi. Wannan shine zaben kasar na farko ba tare da Robert Mugabe a cikin 'yan takara ba. Masu sharhi kan lamura sun rasa abinda wannan ke nufi a tarihin kasar ta Zimbabwe. Kafin a bayyana sakamakon zaben, masu goyen bayan jam'iyyar Hamayya sun shiga titina a babban birnin kasar wato Harare domin murnar yin nasara. Daga baya kuma suka yi zanga-zanga kan jinkirin fitar da sakamako da aka yi. Daga ƙarshe kuma suka arce bayan da 'yan sanda suka bude musu wuta har suka kashe mutane 6. Makonni 2 bayan zaben har yanzu ba a rantsar da Emmerson Mnangagwa shugaban kasa mai rukan gado ba, wanda aka sanar a matsayi wanda ya lashe zaben da aka gudanar a watan Nuwamba. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sandan kasar China sun kame wakilin sashen Mandarin na Muryar Amurka da kuma wani dan jarida a yau Litinin a yayin da suke tattaunawa da wani tsohon farfesan kasar China wanda yan sanda suka yi awan gaba da shi lokacin da ake tattaunawa da shi a gidan talabijin din Muryar Amurka kusan makonni 2 da suka wuce. An kama dan jarida Yibing Feng da kuma ma'aikacin kwantiragin Muryar Amurka Allen Ai a Jinan da ke lardin Shandong bayan da suka yi magana da farfesa Sun Wenyong mai shekaru 84 a cikin gidan shi. Sun ba da bayanai kan kama shin da aka yi ga Feng ya kuma gode wa tashar Muryar Amurka da ta ba shi damar amfani da 'yancin shi na faɗin albarkacin baki ta kafar sadarwa. Abin al'ajabi ne da aka kama 'yan jarida 2 ba don komai ba don yin aikinsu, in ji Daraktar Muryar Amurka Amanda Bennett. Ta kuma yi kira da a sake su ba tare da ɓata lokaci ba. Masu kasuwancin Amurka sun daɗe suna ƙoƙarin daina amfani da kuɗi a hannu su maida shi zuwa katunan banki. amma wannan yunkurin zai iya kawo matsaloli a babban birnin kasar wato Washington DC. Waɗansu ‘yan majalisa a Washington ɗin na cewa rashin amfani da kuɗin a hannu ya yi tsauri da yawa, kuma idan aka amince da kafa wata doka da wani ɗan majalisar gundumar Columbia David Grosso ya gabatar, waɗansu masana’antun marasa amfani da kuɗi a hannu za su biya tara mai ɗimbin yawa. Duk da sauƙaƙin hulɗar ciniki da yake da shi, haramta hulɗar kasuwanci ba tare da amfani da tsabar kuɗi ba zai iya saɓawa dokar gundumar ta Columbia. Dan majalisa David Grosso na da yakin cewa karɓar kati kaɗai yana nuna bambanci ga jama'ar birnin waɗanda ke amfani da kuɗi a hannu kawai. Ya ce ya kamata a ci tarar masana'antun da ba sa barin mutane su yi sayayya da tsabar kuɗi. Ya ce kusan kaso 30 cikin 100 na mutanen da ke zaune a gundumar ta Columbia ba sa amfani da banki ko kuma ba sa amfani da shi yadda ya kamata. Ma'ana wato ba su da asusu a banki ko ba su da katunan bashi.
Hafsa ɗan mai sauri kenan ta karanto banda labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a kokari da take yi na raya arziki a Najeriya, gwamnatin Najeriya ta bullo da wani shirin tallafawa masu karamin sana'a da lamuni da ba kuɗin ruwa kama daga naira 10,000 zuwa 50,000. Ga wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ziyan Najeriya da nazanta da su sun buƙaci zuwa ido don samun nasarar sabon shirin gwamnatin Najeriya na samar da lamuni marar kuɗin ruwa ga masu ƙananan sana'o'i. Wannan sabon shirin dai kamar yadda jami'in labarin muƙaddashin shugaban Najeriya Lahore Akande dai bayyana zai shafi masu ƙananan sana'a miliyan 2 da aka tsara cimma adadin mutanen zuwa ƙarshen shekarar nan. Abuja da Lagos da suka fi yawan jama'a za su fi amfana da yawan mutane da za a bawa lamunin da kowace jiha za ta ci gajiyar mutum 30,000. A tsarin wannan lamuni da za a biya a wata 6 mai ƙaramar sana'a zai samu naira 10,000 daga farko. In kuma ya fara biya kan kari za a iya ƙara masa har zuwa mafi yawan lamuni ko tallafin naira 50,000. Mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce gwamnatin za ta ci gaba da bullo da hanyoyin raya arziki da ya haɗa har ma da manyan sassa da suka haɗa da fannin zuba jari da amfana da arzikin ma'adinai baya ga man fetur.
Shi kansa tattalin arzikin ya dawo ya zauna daram da gindinsa kafin a fara gina shi. Akwai abubuwa da yawa da gwamnati ta sa a gaba a wannan fanni wanda kuma su kansu sakamakon ana gani aikin noma da aka ƙarfafa, aikin tono ma'adinai wanda yake ana samun gagarumin ci gaba da irin gudunmuwa da suke bayarwa wajen tattalin arziki.
Ga Hajiya Zainab Muhammad da ke campaign din samun tallafawa tattalin arzikin mata ta buƙaci zuba ido kan lamarin don isa hannun mutanen da suka dace ko suka fi buƙatar wannan taimakon.
To in aka ce ma za a karkatar da abun bai wuce mu mata bane. Mata kalilan ne wanda suke waje, ma'ana su ne ma'aikata, amma yawanci mata su suna cikin gida ne, wani ma har a ci a cinye a ci ma da sunanki baki san ma an cin ba, an karba an hau kai an zauna. Da yawa-yawan mata akwai wanda na san an ruɗe su maganan ƙungiyoyi a zo a karɓi kuɗinsu ma a kan za su yi rijista su biya kuma za su amfana da irin abu kaza kuma ba amfanan suke yi ba. Shi yasa nake kira ga al'umma su ji tsoron Allah iya ƙoƙari, sannan kuma ina kira ga su mahukuntan da abin ya shafa su sa ido sosai domin akwai ɓata gari a cikin wani al'amari sosai. Ni ina da masaniya akan haka gaskiya.
A nasa bangare wani matashi mai suna Ibrahim Garo a Garki Village Abuja ya koka cewa tamkar gwamnati bata maida hankali wajen bunƙasa rayuwar matasa ba duk da gudumar da matasan ke bayarwa a lokutan zabe. Yana mai fatar tallafin zai gyara lamuran da suka tabarbare.
Wanda mu ne muka sha rana, muka sha wahala, muka tsaya, muka tare, muka kare, muka jajirce da ƙarfin mu har wani abu wasu masu kuɗi a cikin mu suke iya ɗiban kuɗin su bayar ba dan komai ba, domin a yi amfani da su domin a ga an kawo gashi ga wannan mulkin aka kawo shi kuma yazo ya rike komai. Mu ba ma jin daɗi a canda an watsar da matasa gaskiya, mu ya kamata a gyara. Wannan shine ra'ayina.
Jihar Abia, Kano da Lagos za su zama rukuni na farko a jerin masu cin gajiyar wannan shirin mai taken Trader Money. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma da la a gaida Nasura da mu Elikaya. Sai dai kan wannan batu ne za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayinku ko me ya bambanta wannan shirin da na Empower wanda aka yi daga baya. To yaya kuma wannan shirin zai taimaki ko kuma zai amfani talaka? Amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sayar da anan. haka cikin Lagos kuma ga Bashir ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran dukkan kafa dubu babban kantikin suwe dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru wadannan dolan dalbe jirgin zama mai rigujin tsaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kariya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wurin ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku
to madalla yanzu lokaci ya kai da za ku kira ku ba da ra'ayinku menene bambancin wannan shiri da kuma empower da aka yi a baya kuma ya zai amfani talaka don haka sai a shirya a kira mu
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to ina jin muna da kira wane ne akan layi
eh Abdullahi daga cikin garin lafiyan bari
to muna jin ka Malam Abdullahi
to wannan abubuwa ya kamata shi ne sai za a fara da jihohi ne ya kamata ya ce an fara da kasa baki ne inda an ce akwai kudi a kasa yanzu ya kamata a fara da kasa baki ne dan mutane sa cikin radadin abubuwa da suke abunna shawara na kenan
to mun gode kware da gaske da fatan mahukunta sun ji abinda kake shawarar da ka ba su jama'a har yau dai kada ku sha'afa kuna kira ne ku ba da ra'ayinku akan menene bambanci wannan shiri to bari mu je Bauchi kafin mu abinda wane ne a Bauchi
assalamu alaikum sashin Hausa Radio America
amma wa alaikum salam
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to mala Ayuba
na'am eh to ra'ayina dai wannan shiri hakika shiri ne mai kyau kuma bambancin sa da empower shine empower sai masu karatu abin da ya shafi NCE da diploma da kuma degree to amma wannan na talakawa ne na yan kasuwa kira na ga gwamnati shine akwai mutanen kauye wanda ba su da account number da kuma BBN to karshe na fa za a buƙaci account number to muna kiran gwamnati da Allah wajen bude wannan account din wanda za ka bashi wannan shiri ya je ya bude account din kyauta da kuma ta BBN number kyauta a da a taimaka ma talaka kwarai da gaske sunana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi nagode
to mun gode kwarai bari mu je jihar Yobe wani ne a Yobe
ana magana Tijjani Malam Biri daga karamin hukumar karatu
Yobe to Tijjani duniya na sararin ka
to alhamdulillah to wannan shiri dai gaskiya yayi daidai amma ana bada shawara akan cewa akwai talakawa da suke a kauye wanda ba su da BBN da kuma lambar account to su ya za su yi shiri wannan shirin
da fatan mahukunta za su je kuma su dau wannan magana insha Allah su yi aiki akai don haka sai a cikin wannan kiran mu domin a ba da ra'ayi akan wannan batu ta yadda wannan sabon shirin zai amfani talaka da kuma irin bambancin sa da shirin da aka taba yi a baya na empower bari mu je Kaduna wane ne a Kaduna
to babai ku mai kari da fatan kawo lafiya kuma barka da yammaci
yawa
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to Murtala muna sauraron ka
to gaskiya ba bai kuma kari ɗan uwan mu talakawa ko suna ta murna ina ga ya ma san ki lalle to mulki ya fara dadi sosai duba da kaga bambancin wancan ai wancan na ɗan takarda ne ɗan boko ne ɗan gidan kila wanda suke da hannu da shi ga suke da wannan dabon to kaga wannan shi ne na asalin talaka wanda ke kai kuri'a ko da 1000 zai je samu ya bambanta da gwamnatin da ta gabata kila sai dai wasu can ake tsirke mora arzikin kasan kaga wannan arziki ne ko da za a kwankwasa ko naira zai zuwa jinka ka san arzikin kasan ka yake
amma dai ka san ba kyauta bane wannan rance ne za a bayar mutum ya biya
sai to ai da ma ba rai ba ko ta dan take so a bada ba ai rancen ma to ai to yanzu a samu da can wanda zai baka rancen ma mana ai da din can mu sai ake ba kudaden suna tawa da ka da jin je kasashen duniya
to goje kudi da gaskiya murtala
to ba su ba da rancen ba kaga wannan kuma ana ba da rancen ne a jiya shi a mai da ma gwamnati kuma
to mun goje murtala bari mu je jihar Sokoto wane ne a Sokoto
to baba ya ko makeri barka da wani
yawa
to sunana Usman A Bello Bonkari karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya
to malam Usman duniya na sararin ka
eh to baba ya kubu bambancin su da yan power dai kamar yadda ya gabata wadancan nan masu karatu ne diploma degree da NCE wanga kuma an ce ne yan kasuwa ne masu karamin karfi to amma ba shi bane wai babban matsalar mu gwamnatin baba Buhari ita ce yawan program za a ga ta hituwa da shi amma sai ga babu implementation din wannan abin a ga cewa an ce an kai karshe ne kana diba pom-pom din da an kai to da shi ne ba shi shukka suna nan zai yawa amma har yau ko guda baka ji wanda tallaka ya mora ba to ana abin da muka kira gare su in dai har da gaske ne gwamnatin shugaban kasa ke yi to ta zabi shugabanni na garin wanda za su jagoranci waɗannan abubuwa a ga cewa duk wanda an kasan matakin albashi ne ya kai ko da 2018 suna kada ya shigo cikin wannan a samu wannan talakawa na nan a kauye a karkara mata su shigo cikin wangal kuma kada a ci gaba da sai BBN domin wallahi nan na ta samu matsala sai ga ana samun maɗe masu hannu shuni kawai suna moran waɗannan abubuwa to ka
mun goje ƙwarai da gaske bari mu je jihar Kwara wajen ya Kwara
sai assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam
na zuwa ku da gogari a yanzu
lafiya kalau mallan na Kwara sai ka dan cire murya wane ne ya sunar
Umar Usman
to bismillah
ra'ayi na tuni wannan abinda aka kawo din yana daga cikin shawarar manufofin wannan gwamnatin a tabbari Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma Allah ubangiji ya taya su irin wannan shawarar da suke yin da suke yi saboda amfanin talakawan ƙasa
to mun goje ƙwarai da gaske bar mu wuce zuwa Zamfara wane ne a Zamfara
Malam Barau ne daga Fatar Kwashi.
To Malam Barau, bismillah.
Yawa, to alhamdulillah, wannan shiri da kuka yi gaskiya alhamdulillah, muna jin daɗin su gargado insha Allah. To amma kamar yanda ƴan uwa magabata suka faɗi abubuwan gashi na ana yin su sosai amma dai baya shigowa hannun talakawa a gaskiya irin yanda ya kamata. To fatan mu ga wannan mahukunta ya zamanto cewa yanda aka tsara din nan ya zamanto cewa duk wani talaka wanda aka yi dan shi to abin ya fito a hannunsa gargado yanda ya kamata
to mun goje ku da gaske malam Barau
za a dauka wanda zai fito hannun al'umma
to bari mu je jihar Lagos wane ne daga Eko
Adamu Chenawit ne daga nan Ikoyi a Lagos Nigeria
to malam Adamu bismillah
ra'ayina shine kan cewar wannan tunanin ta riga ta ya toshe saboda ta rasa hanyar da za ta fito a Najeriya shine yasa ta fito da wannan tsari domin ganin cewar zabe ya tin karo don ta yaudar mutane a fito da wani tsari da cewar za a tallafa wa mutane
to mun gode ƙwarai da gaske bari mu je kuma Sokoto wane ne a Sokoto
Sokoto kuna magana da Alhaji Buhari daga Sokoto
to Alhaji Buhari bismillah
to ni abinda a kira na da gwamnatin Najeriya da ta ci gaba da kokarin ta saba yi na ba talakawa tallafi sun gana noma da ake ba su to amma daga cewa idan aka bashe shi bai zuwa ga hannun wasu da ke ka kula da ta ido da abubuwan da ke gudana
to madalla mun gode bari mu je jihar Niger wane ne a Niger
oye kana magana Malam Hamza ne daga nan jihar Niger
to Malam Hamza bismillah
nace wannan tsari da gwamnati ta kawo gaskiya alhamdulillah muna maraba da shi kuma bambanci da yan fawa kamar dai na magabata ke ta magana dai akan masu dan karatu haka NCE da sauransu dai to kamar mu nan dai gaskiya ana yawan kawo mana dai form haka ga muna dan ciccika amma har yanzu ba wani abu da ke da ake ta abunga amma dai muna addu'a wannan dai da kawo yanzu Allah ya sa dai a yi shi kuma mu ga shi lafiya lo
amin sunma amin bari mu je jihar Sokoto mu dau kiran mu ta karshe Malam da Sokoto na kusa? To ina jin da da malam da Sokoto ko kuma da wannan ne muka kawo karshen kiran mu kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka. Madalla kada a shafa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 4 ne da minti 51 ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata yan kasa da shekaru 20 da ake fafatawa a kasar Faransa bayan da a yau ta yi kunnen doki da kasar Sin da ci 1-1 yan kungiyar na Falconet na Najeriya dai sun yi waiwayin baya ne domin kuwa kasar Sin ce ta soma shiga gaba da ta share gan Najeriya a minti na 39 na wasan to sai dai can kusan tashi wasan Rashidat Ajibade ta farke wa Najeriya kwallon dama suna sanar da cewa kunnen doki kadai ya isa ya tsallakar da su daga matakin na rukuni-rukuni Najeriya dai ta sami tsallakewa ne a matsayin ta biyu a rukunin nasu na D tare da yawan zura kwallaye domin kuwa makin su hudu-hudu ne da kasar Sin wacce ita kam ta fice daga gasar a matsayin ta uku a rukunin kasar Jamus ce ta daya a rukunin da maki tara da ta samu sakamakon nasarar da ta yi a dukkanin wasannin ta uku na matakin to sai dai daya kasar Afrika da ke cikin gasar wato Ghana ita kam ta yi wa jarar duk wanda cewa ta yi nasara a wasanta na uku na matakin rukunin akan kasar New Zealand da ci 1 da nema kasar ta Ghana dai ta sha kashi ne a wasannin ta biyu na farko na matakin rukunin su na A to amma makin ta uku yayi karanci ga wucewar ta mataki na gaba domin kuwa kasar Faransa da ke karbar bakuncin gasar ita ce saman rukunin da maki 7 yayin da Holland take bin ta da maki 6 a ture kuma kungiyar Barcelona ta kasar Spain ta lashe kofin gasar Super Cup ta kasar bayan da ta doke Sevilla da ci 2-1 a wasan da aka buga a kasar Morocco wannan ne karo na 9 da Barcelona take buga wannan gasar to amma fa shine karo na farko da aka buga a wasa ɗaya tal kuma a wajen kasar Spain a halin da ake ciki kuma shahararren dan wasan kungiyar ta Barcelona Lionel Messi ya kasance dan wasa na farko da yafi kowa lashe kofuna a kungiyar bayan lashe wannan gasa wacce ta bada adadin kofuna 33 da ya lashe kenan a kungiyar haka kuma wannan kofin shine na farko da ya daga a matsayin sa na captain din kungiyar ta Barcelona Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Me zai sa cibiyar gwamnatin Amurka da ta kware wajen bada tallafi a kasashen duniya ta damu kanta da ƴancin addinai a kasashen da take aiki? A USAID muna ganin ƴancin addini a matsayin muhimmin abu a yunkurin mu na ganin gwamnati ta bada ƙarfi wajen inganta rayuwar talaka. Kuma tana sauraron kukan talakawa a cewar babban jami'in gudanarwa na USAID Mark Green bashi yuwa a raba shi da ƴancin bayyana ra'ayi taro cuɗanya da juna da ƴancin nuna bambanci amma wani kokwaran dalili shine kungiyoyin addini da dama suna yawan aiki da USAID don bada agaji ko kuma gudanar da ayyukan jin kai ga mutanen da ake tauye hakkokinsu muna yarda da kungiyoyin addini abokan kawancen mu a waɗannan yankuna da aka manta da su a cewar Mr. Green ƴancin addini yana da muhimmanci don yana baiwa kungiyoyin addinai daman aiki da USAID da sauran cibiyoyi ba tare da sun yi watsi da muhimmancin koyarwar addininsu ba A wani bangaren kuma rashin mutunta waɗansu addinai na yawan haddasa tashin hankali da kuntatawa da tozartawa al'umma baki daya idan muna so mu ga illar rashin mutunta mabiya waɗansu addinai ba mu buƙatar mu hangi nesa ta asar da barnar da kungiyar ISIS take aiwatarwa ya ishe mu misali a USAID da yake muna daukar ƴancin addini a matsayin ginshikin ƴancin dan adam muna goyen bayan shirye-shirye da suke magana akan illar nuna wa waɗansu addinai kiyayya da kuma rikicin addini da nufin yayatawa da kuma karfafawa da aiwatar da dokokin da zasu kare ƴancin addini da kuma karfafawa kungiyoyin al'umma gwiwa su yayata wannan aqidar inji jami'in gudanarwa Green wannan ya kunshi bada taimako ta fannin horaswa da kuma tallafin kuɗi ga kungiyoyi masu zaman kansu yanzu haka USAID tana yi wa tsarin haɗin gwiwarta da kuma samar da tallafin garan Bawul domin ya zama da sauki ga abokan haɗin gwiwarta kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyin al'umma a lokaci guda kuma a taimaka wajen dakile mummunan rashin mutunta waɗansu addinai kafin ya zama illa USAID na aiki wajen tara cikakkun bayanai da zai taimaka a san ƙarfi da kuma himmar ƙasa inda take gudanar da ayyuka kamar ƙarfin kungiyoyi masu zaman kansu da amfani da dokokin gwamnati daga ƙarshe tare da haɗin gwiwar abokan gudanar da ayyukanta USAID na kudirin ƙara ƙarfafa zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban inda ake da irin wannan fahimtar a tarihi ba abin da addinin ya kunsa bane bai taba zama haka ba a cewar Mr. Green akan juriyar al'umma ne ga yadda mabiya waɗansu addinai suke gudanar da addinansu daban-daban mun hakikanta cewa addinai da yawa ya zama al'ada tun zamanin annabawa mun hakikanta cewa ya kamata a adana shi don ci gaba da kuma bayyana abin da muka yarda da shi Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka idan kuna da wani sharhi za ku iya rubutowa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials
To madalla da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirin namu labarai a takaice.
Jami'ai a jamhuriyar Kamaru sun bayyana kami sojoji 7 da ake zargi da yi wa mata da yara kisan gilla a shekarar 2016 a lokacin da suke yakar kungiyar ta'addar Boko Haram. Hukumar kwato ƴancin bil'adama ta Amnesty International ta ce kamen da aka yi ci gaba ne amma ta bayyana cewa dole a yi bincike mai zurfi kan kisan gillan da sojojin kamar suka yi. Lamuna sun tsaya cak a ƙasar Zimbabwe yayin da aka dakatar da rantsar da shugaban ƙasa sakamakon ƙalubalantar zaben da aka gudanar ranar 30 ga watan Yuli da ƴan adawa ke yi. Wannan shine zaben ƙasar na farko ba tare da shugaba Robert Mugabe a cikin ƴan takara ba. Masu sharhi kan lamuran sun rasa abin da wannan ke nufi a tarihin ƙasar ta Zimbabwe. ƴan sandan kasar China sun kame wakilin sashin Mandarin na muryar Amurka da kuma wani ɗan jarida a yau Litinin a yayin da suke tattaunawa da wani tsohon farfesan kasar China wanda ƴan sanda suka yi awon gaba da shi lokacin da ake tattaunawa da shi a gidan talabijin ɗin muryar Amurka kusan makonni 2 da suka wuce An kama ɗan jarida Yibin Sang da kuma ma'aikacin kwantaragin muryar Amurka Allen Ai a jinan da ke lardin Shandong bayan da suka yi magana da farfesa mai shekaru 84.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gabaki ɗaya. Wanda safe za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sabon sauran shirye-shiryen muryar Amurka. Yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai soro
da ta taimaka muka gabatar da shirin sai Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu na wannan gari Suleiman Tarwale na baya kuma kiri ne daga nan Washington yake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin